Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Satumban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Jami'ai a Pakistan a jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a kasar, wanda ke lardin Sindh na kudancin kasar, ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi kasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi, yayin da kasar Russia ta rage yawan man fetur da iskar gas. Shenzhen, cibiyar fasahar lataronin kasar China da ke kudancin kasar, ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan taƙaita yaduwar cutar COVID-19 daga yau Litinin.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗalibai 'yan Najeriya da suka kammala karatu a jami'o'i daban-daban na ƙasar Sudan sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su tabbatar cewa an yi adalci ga waɗanda rikicin kwanakin baya a lardin Damazin na ƙasar ta Sudan ya rutsa da su.
A kwanakin baya an samu ayin tashin hankali ta zama a wani yankin sun ta ajiyar Damazin, wanda har wasu an kashe wasu daga ciki, wasu an sun bagi ajansu, wasu tarwatsa an. To saboda haka muka yi wannan taro don mu kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya daga an hukunta shi, domin adalci shine ainihin a hukunta mutum da ya laifi kowaye shi.
Za kuma ku ji cewa hukumar NEDC ta ce ana buƙatar naira triliyan 33.1 akan ayyukan inganta yankin arewa maso gabashin Najeriya. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfili Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bar mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a Pakistan jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a ƙasar, wanda ke lardin Sindh na kudancin ƙasar, ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargaɗin yiwuwar a samu ƙarin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargaɗi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bula shingen tafkin na Manchar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa, maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa. Ministan yaɗa labaran lardin Sharjil Memon ya ce duk da haka ruwan da aka sako ta wajen huda tafkin zai shafi kusan mutane 125,000. Memon ya shaida manema labarai cewa ala tilas aka yanke wannan shawarar, amma dole ne a ɗauki matakin. Ya ƙara da cewa tuni gwamnatinsa ta ɗauki matakin kwashe mutanen ƙauyuka zuwa mafaka. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi ƙasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi, yayin da ƙasar Russia ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma Turai saboda ta rama goyon bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar, bayan da Russia ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar, Zelensky ya ce Russia na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen Turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi. Russia dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da Amurka da kawayenta suka kakaba mata. Kasashen Turai da suka aike da makamai ga gwamnatin Kyiv tare da taimakawa mayakanta horo sun zargi Russia da amfani da kudin makamin makamashi da suka saya daga Moscow. Shenzhen, cibiyar fasahar lataronin kasar China da ke kudancin kasar, ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan taƙaita yaduwar cutar COVID-19 daga yau Litinin, yayin da birnin Chengdu da ke kudu maso yammacin kasar ya bada sanarwar tsawaita dokar hana fita, yayin da kasar ke fama da sabbin bullar cutar. Shenzhen, wacce ta shiga cikin kulle a ƙarshen mako a ranar Asabar, ta bada sanarwar wani sabon zagaye na gwajin COVID-19 kuma ta sha alwashin amfani da dukkan abin da take da su da jan cikakkiyar damara tare da daukar duk matakan da za a iya don kawar da cutar. A gefe guda kuma hukumar birnin Chengdu wadda ta sanya mutane miliyan 21 cikin kulle a ranar Alhamis ta ce birnin zai ci gaba da hana zirga-zirga a mafi yawan sassan sa, kuma a ta gudanar da ƙarin gwaji daga Litinin zuwa Laraba. Kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jima'a ba Hanifa za ta kawo mana karashin labaran duniya, amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu dalibai 'yan Najeriya da suka kammala karatu a jami'o'i daban-daban na kasar Sudan sun yi kira ga hukumomin kasar da su tabbatar cewa an yi adalci ga waɗanda rikicin kwanakin baya a lardin Damazin na kasar ta Sudan ya ritsa da su. Ƙungiyar tsoffin ɗaliban ta kuma buƙaci gwamnatin Najeriya da ta mai da hankali wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa da ke zaune a ƙetare. Daga Kano ga wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
A cikin watan Yulin da ya gabata ne wata hatsaniyar kabilanci ta wakana a lardin Damazin tsakanin 'yan ƙasa da mazauna Sudan, 'yan ƙasashe makwabta musamman 'yan Najeriya. Al'amarin da ya yi sanadiyar lalata dukiyoyin mutane da lalata gidaje da raunta kimanin mutane 10 yayin da wasu mutane 3 suka mutu. Kodayake mahukuntan ƙasar ta Sudan sun taka rawar gani wajen dakile tarzomar kafin ta yadu, amma kungiyar tsafin ɗalibai da suka yi karatu a kwalejoji da jami'o'in ƙasar ta Sudan ta jaddada bukatar da ke akwai ga hukumomin na Sudan su ƙara kaimi wajen tabbatar da adalci ga waɗanda tarzomar ta shafa.
Abin da ya faru a kwanakin baya, an samu ayyan tashin harkar tarzoma a wani yankin sun ta ajima Damazin wanda har wasu an kashe wasu daga ciki, wasu an sun bagi ajen su, wasu tarwatsa an ainihin family gaba ɗaya an ruguje su. To saboda haka muka yi wannan taro don mu kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya ga an hukunta shi, domin adalci shine ainihin hukunta mutum da ya laifi a kowaye shi. Domin a san mu da ƙasar Sudan ƙasa ce take ɗaukar take da kowa, akwai jinsi iri-iri, akwai ƙabilu kala-kala, yare iri-iri, a san kuma suna zaman lafiya ba su da wata matsala. Saboda ainihin kyakkyawan fahimta da kuma kowa ana ƙoƙarin ga an kare haƙƙinsa, an girmama shi, an mutunta shi, ana masa ɗan adam, asalin mutuntawa sosai. Ɗan adam yana da ainihin kima. To wannan kimar da irin yadda muka rayu muka ce kima ɗan adam a ce ana irin wannan, kuma an kyale ba daidai ba ne.
Imam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir kenan, na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alfurkana a nan Kano, kuma shugaban kungiyar tsafin ɗalibai 'yan Najeriya a ƙasar Sudan. Tarihi ya nuna tun kimanin shekaru 70 da suka shuɗe ne 'yan Najeriya ke halartar kwalejoji da jami'o'i a ƙasar ta Sudan domin karatu a fannoni daban-daban na rayuwa. Dr. Umar Datti Abdullahi na cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar tsaffin ɗaliban shekaru 22 da suka gabata.
Ɗalibai na farko da suka fara karatu a Sudan ya fara tun daga kansu Malam Abubakar Mahmud Gumi. Tun daga wannan lokaci ake zuwa karatu Sudan, kuma har izuwa wannan lokaci ana zuwa karatu Sudan. Sudan tana da jami'o'i da dama masu yawan gaske. Waɗansu suna zuwa jami'an da suke Khartoum, waɗansu suna zuwa jami'an da suke waɗansu garuruwan da dama. Amma dai jami'ar da tafi ɗaukan nauyin 'yan Najeriya ita ce wannan jami'a da ake kiranta International University of Africa. Yawancin wanda yake karatu ma a wannan makaranta yana yin karatu ne kyauta. Zuwa yanzu ba za mu rasa kalla ɗalibi 20,000 zuwa 30,000 ba da ya je Sudan ya yi karatu.
Baya ga yunkuri na ƙashin kanta game da wannan al'amari, kungiyar ta buƙaci hukumomin Najeriya su taka rawar da ta kamata wajen kare muradin 'yan ƙasar mazauna ƙasar Sudan.
A kungiyance mun tura 'yan uwa daga cikin sunje Sudan din nan, ko muna kokari gaskiya mu ƙara gabatar da wani abu don a taimaki ainihin waɗannan mutane. An ta taɓa wanda ya kamata a taɓa akan a shiga. A sa baki a ga yadda za a samu ainihin zaman lafiya, musamman ita Najeriya da ta yi ainihin shuhura a duk duniya gaba ɗaya, musamman a Afirka wajen ƙoƙarin kwantar da neman zaman lafiya. Kamar ya kira lallai mu ga cewar Najeriya ta shiga ta yi uwa ta yi tsaki wajen cewa ta ga cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasar Sudan, musamman duk wanda aka an ci da shi ta ƙoƙari a ba da gudunmawa wajen mai ainihin kudu wanda ya rasa wani abu nasa, ko gida ko masauni ko kasuwanci ko wani abu, an taimake sa an san koma ko ya koma ainihin harkarsa.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Liz Truss, wadda ake kyautata zaton za ta zama sabuwar firaministan Birtaniya a wannan mako, ta yi alkawarin daukar mataki nan da mako guda domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ta kunno kai sakamakon hauhawar farashin makamashi da ke da alaka da yakin Ukraine. Sai dai Truss, yayin da take magana da BBC a jiya Lahadi, ta ki bada cikakken bayani kan matakin da za ta dauka. Tana mai nuni da cewa ba daidai bane a tattauna takamaiman manufofi har sai ta hau kan karagar mulki. Ta jaddada duk da haka cewa ta fahimci girman matsalolin da Birtaniya ke fuskanta. Gwamnati ta kasa magance hauhawar farashin kayayyaki, rikicin kwadago da kuma tabarbarewar tsarin kiwon lafiyan kasar tun farkon watan Yuli, lokacin da Johnson ya bayyana aniyarsa ta yin murabus tare da haifar da takarar wanda zai gaje shi. Jam'iyyar Conservative mai mulki za ta bayyana wanda ya yi nasara a yau Litinin. Iran ta tsananta matakan da take dauka akan 'yan kasar mabiya addinin Baha'i, inda ta kama wasu mabiya 12 da take zargin su da aikata sabo da kuma alaka da Isra'ila a cigaba da murkushe 'yan kasar, wanda Iraniyawa da kungiyoyin kare haƙƙin duniya suka yi Allah wadai da shi. Kafofin yada labaran gwamnatin Iran a ranar Lahadin da ta gabata sun ce an kama mutanen ne a garuruwa daban-daban na lardin Mazandaran a yankin wanda nan ne ma a ranar 31 ga watan Agusta aka kame mambobi 14 na wannan addini, wanda shine mafi yawan mabiya a cikin jerin addinai tsiraru da ba na musulunci ba a kasar. Addinin na Baha'i, wanda ke da mabiya kimanin 300,000 a Iran kuma yana da mabiya kimanin miliyan 5 a duniya, shugabanninsa sun ce mabiya na fuskantar tsangwama a Iran, inda ba a amince da aƙidarsu ba a hukumance a cikin kundin tsarin mulkin kasar.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar NEDC ta ce ana bukatar dala biliyan 80, wato kwatankwacin naira trillion 31.1, wajen kaddamar da wani gagarumin tsari da zai dauki shekara 10 don aikin sake gina yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma fitar da al'ummar yankin daga kangin talauci da suke fama da shi. An daidade ana fama da tashe-tashen hankula sakamakon hare-haren yan kungiyar Boko Haram a wannan yankin. Wakiliyar muryar Amurka dake Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim, ta aiko mana da rahoton.
Hukumar ta NEDC dai ta ce wannan gagarumin tsarin na daga cikin bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari na ganin an farfado da jihohin yankin arewa maso gabashin kasar da ya fuskanci koma baya sakamakon hare-haren mayakan kungiyar Boko Haram waɗanda suka hada da jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da Yobe. Kuma tuni hukumar ta hada masu ruwa da tsaki tare da gudanar da bincike a kananan hukumomi 121 na jihohi 6 dake yankin a wani mataki na gano hanyoyin da za a bi don cimma wannan manufa. Babban Sakataren gwamnatin kasa a Najeriya, Boss Mustapha, ya yi karin haske game da ci gaban da tsarin zai samar wa yankin.
Abin da ya sa aka yi wannan plan da aka fara shi, an yi stakeholder consultation daga local governments, aka soma ma har aka zo kan jiha, kafin ma yanzu ana magana da stakeholders, donor partners, ana zato ko United Nations ma za ta sa hannu da kuma 'yan kasuwa. Daga budget da ake expecting na about 31 trillion din nan kusan 80% zai zo daga abin da private sector ne, ba ma daga kudin gwamnati. So an samu kowa a cikin wannan rumbun, kuma ina son tabbatar mun bi wannan tsarin yanda aka shimfiɗa shi za a samu nasara. Na tabbatar kuma da wannan tsarin za a samu canji a northeast, kuma mutane za su samu su koma rayuwarsu na da.
Hukumar ta ce tsarin ya kunshi shirye-shirye sama da guda 500 waɗanda za su inganta tare da sauƙaƙa ayyukan ci gaba na zahiri da zamantakewar shiyar da aka ware shekaru 10 don aiwatarwa, wato daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2030. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar kare zulum. Ya bayyana cewa tsarin zai matukar rage wahalhalun da mutanen yankin ke fuskanta la'akari da irin ayyukan da aka sa a gaba.
Mun samu wannan master plan din shi zai nuna mana yadda za mu tafiyar da kasanmu gaba daya. Wannan aikin sun yi shekara guda biyu kuma da sanin mutanenmu. To kowanne jiha a Borno da arewacin Najeriya zai duba wannan tsarin don saboda ya gabatar da ayyukan da ya kamata za a yi don saboda a samu sauki a North-East. Na tabbatar insha Allah ba yawan kudin bane za mu sa ido kuma za mu tashi mu tabbatar cewa kudin da muke da shi an kashe su bisa ga adalci wanda ya kama daga mutanen da suna kayuka har zuwa state governors da kuma ministocin mu za mu zanna da sarakunan mu tabbatar cewa abinda ya damu mutanen mu shine za a yi wannan tsari.
Babban shugaban ayyukan jin kai na hukumar Musa Umar Yashi ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da aka cimma kawo yanzu.
Mun cimma buri abinda za a iya cewa kenan yanzu kuma kun san abinda ke fili kuka je North East yanzu za ku gani. Ana kaddamar da mu muka dora da cewa yawancin jama'ar mu suna cikin wani hali na maganan wanda ake kiran su yan gudun hijira. Zubar cikin damuwar da suke cikin su fara sanin inda za su zauna. Kafin ka ce ko bo shugaban kasa ya bada umurni akan cewa to fomu gab mu fara gina musu gida na 1000 tukun gidaje a Borno. Yanzu akwai ana nuna gidajen nan da ku gani. Gidajen nan bai fishi bai kashe kara guda ba. 1000 gidaje na wannan yan gudun hijiran mu aka bada gwamnatin jihar Borno ta fara ba su da tare raba musu yanzu. Jihohin gaba daya sauran biyar din nan kowanne akwai 500 da muka fara an yi nisa.
An dai kiyasta kashe kuɗin aiwatar da aikin akan naira trillion 31.1 kimanin dala biliyan 80 wanda ake sa ran samu daga haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki kungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu na ciki da wajen ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda aka zalunta. Ban kaɗo murɗiya a kuɗin gado, yaƙi da cin hanci da rashawa, haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya ko waɗanda suka samu ƙalubale da dai sauransu. A yau, za mu fara duba ɓacewar wasu mutane huɗu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna Nasir Fili Hashin Gumel. Sabon shirin zai kai mu jihar Taraba kuma yankin karamar hukumar Bali a garin Gazabu, inda ƴan uwan wasu matasa uku da dattijo mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan ƴan uwan nasu suka bata-bat ko sama ko ƙasa. Biyo bayan gayyatar da ƴan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Matasan sun haɗa da Musa Umar wanda asalinsa ɗan yankin Shana ne da ke kudancin Borno, sai abokansa Abbas Muhammad da Adamu Ayuba da kuma mahaifin Adamu wato Malam Ayuba. Ɗan uwan matasan mai suna Salman Gasi ya bayyana mana cewa tun farko dai an gayyaci Adamu ne, inda ganin bai dawo ba mahaifinsa ya nemi jin bahasi. Da hakan ya sa su huɗu duka suka faɗa hannun hukuma ko a ce daga ƙarshe hannun sojoji.
Sunana Salman Umar ne, ina ƙaramar hukumar Jami kudancin jihar Borno.
Salman Umar, iya sunan da ake kiranka da shi kenan ko kana da wata inkiya?
Babu wani inkiya, a yankin mu dai Salmanu ne kawai aka sani da shi.
Yi mana bayani, akwai abin da kake so ka faɗa wanda ya shafi wasu ƴan uwanka waɗanda kake zargin an yi musu zalunci? Shin ba mu labari dalla-dalla mai faru ne?
To, asalin abin da ya faru dai ranar 23 ga watan 2 akwai ƴan uwan mu a jihar Taraba, ƙaramar hukumar Bali yankin Gazabu. An tura musu ta hannun hakimin Gazabu, an tura musu saƙon gayyata domin su zo maganan gona. Daga zuwansu akwai Malam Ayuba, shi ne wanda yake zama uba a wurin yaran, amma ɗansa daga ciki ɗansa guda ɗaya ne Adamu. To sana'ansu dai noma ne da ciwo wurin tunda suka je. Abinda muka san su da ci shine wannan sana'ansu. To dalilin kiran su kuma an kira su da aka kira su sai aka tambaya daga cikin su akwai mazauni cikin bali guda daya. Sai aka ce shi ya tafi ba da shi ba cikin lamarin. Bayan nan da safe shi Malam Ayuba wato baban Adamu sai ya kira kanina Musa a waya akan cewa yazo su je su ji batun dan sa Adamu kenan a police station. Police station din tana hade da gidan hakimi.
Wato Salman ni ma da nake kira da kai ban fahimci bayanan da kake bari waɗanda watakila za su saurari wannan shirin. Ka ce dai yanzu mu koma daga baya. Ka ce kuna da yan uwa a Bali. Yan uwa ne ko dan uwa guda daya?
Kanina uwa daya uba daya guda daya ne daga cikinsu sai abokinsa Adamu sai abokinsa Abbas dan Jambu ne sai baban Adamu Malam Ayuba.
Iwa su uku ne yaran kenan da kuma Malam Adamu baban
ɗaya Malam Ayuba. Malam Ayuba.
Ayuba To ba mu labarin daga nan ka ce an gayyace su ko ɗaya daga cikinsu ko duka ka gayyata?
Kamar shi Malam Ayuba an umurce shi da ya kira yaran shi gaba ɗaya ne ana so a yi wani bincike kansu. Ana so farko dai an gaya mashi maganan gona da ya zo sai aka ce bincike za a yi akan yaran shi. To sai aka tambaye shi wanne yaron shi yake cikin bali sai shi Musa ne sai aka ce to Musa ya tashi ya tafi. Bayan tafiyan shi da sassafe sai Malam Ayuba ya ta kiran wayan shi ya yi ta kiran wayan shi ya kira shi sau takwas ma bai dauka ba kafin nan na tara ya dauka. Suka gaisa shi kai ka zo mu je batun ɗana Adamu ya haƙe ya kwana police station ne haɗe da gidan hakimin Gazaru. To bayan zuwan Musa sai nemi abokin rakiyar shi abokin shi dan Jambu Abbas da ya raka shi su je su ji me ya faru da Adamu. To daga zuwan su dai mu muna nan ne jihar Borno muna gida ba mu san abin da ya faru ba. A wayan da aka ba mu labari daga zuwan su babu wata sai aka rufe su da su da Malam Ayuba da Tijo aka hada da Adamu guda hudu duka aka rufe.
Wato a ofishin yan sanda na wani kauye ma kace?
Gazabu.
Kauye ne a Bali yake kenan?
Kauye ne yammashin Bali ne hanyar Kungana hanyar Jatau kenan hanyar Takum. Amma daf da Bali ne ba nisa. To bayan wannan suka yi ne nan aka kira mu a waya aka gaya mu abin da ke tafiya. To mu da shike dai ba mu san su da aikata wani laifi ba tunda suka tafi manoma ne. Bana ma sun noma amfani mai yawan gaske suna ta hidiman su a cikin zaman lafiya ko da kes din fada bai taba kai su gaban hukuma ba. To hankalin mu bai tashi ba sai muka yi tunanin insha Allah dai mai gaskiya zai fita. To sai labari yake zuwa mu daga garin Gazabu na jita-jitan jama'a cewa ai wannan yaran ranar da aka kama su da safe karfe 8 da dare karfe 9 na dare an kashe su an sa rijiya. Da muka je ranar Asabar ran 26 kenan ga watan biyu muka yi tambaya sai aka ce mu sojoji suka aje su kuma sun zo sun dauki kayan su sun tafi da su.
Salmanu Gase kenan dan uwan matasan da suka baci. Ita mama ta ɗaya daga matasan ta bayyana mana halin ta tsinci kanta bayan bacewar mijinta a lokacin da take dauke da juna biyu take matakar bukatar sa.
Sunana na Ali.
Amina mi sunan mijin naki ne wanda ya bata?
Musa.
Amina Musa ko?
Eh.
To Amina Musa daga murya ke mana bayanin yanzu wani hali kuke ciki ne ko kike ciki bayan labarin mijinki ya tafi Karaba kuma babu labarin sa zuwa yanzu?
Tun da lokacin da mijina ya tafi a yanzu kan gaskiya muna cikin nauyin halin ne da yara kuma rayuwa.
Yaran naki guda nawa ne?
Guda biyu.
Abunda
ina da juna biyu.
A yanzu haka?
Yanzu haka ina da wata takwas.
Wato kusan saura zan ce wata ɗaya ma in Allah ya yarda ki haihu kenan. To wai ke taimaka miki a tsawon wannan lokaci?
To abin mu a sauran mutanen magaddan shi da ke gidan nawa.
Sauran yan uwansa kenan irin su Salman da sauransu? Ba mu labarin wani labari kike da shi game da shi mai gidan naki da har yanzu babu labarinsa?
Gaskiya a halin yanzu kan ban da labarin komin lokacin da aka rube a ce mani yana raye a ce mani baya da rai dai har yanzu haka nan ne ke ban ƙari da komiya.
To Allah ya kyauta. Shin wani laifi matasan suka aikata? A kokarin bin kadin wannan akasi dan samar da ansa ga iyaye da iyalansu. Dan su san yadda za su dauki lamarin. Mataimakin shugaban kungiyar kare haƙin dan Adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali, wanda ya san labarin kuma ya nuna fargabar an salwantar da rayukan mutanen hudu.
Na farko abin da na sani shine ya faru akan waɗannan yara da ake nema. Na samu labarin an ce akwai mutane da aka kama aka kashe su a yankin Gazabu, wato yana nan a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Bali local government. To na je na bincika domin in tabbatar da ni da jama'a na me yake faruwa a wannan gurin. Sai lalle muka tabbatar da akwai waɗanda aka kashe su, amma mu abin da ya ci mana tuwo a ƙwarya shine akwai mutane daban-daban da suka kawo mana report cewa an kama ƴan uwan ba tare da an kira su an gaya musu ga laifin da suka yi ba ga abin da suka yi ba, sai dai aka kama su aka kashe su. Mun samu report ɗaya, mun samu biyu, mun samu uku, mun samu har sama da haka. To babban abin da muke so ya zama jami'an tsaro sun yi, musamman na soja, da yana da kyau ya zama sun zo an tabbatar da laifinsu domin a kama su a kai su gaban kotu. Kotu take da alhakin yanke musu hukunci. Ba wai a kama mutum mai laifi da wanda ba mai laifi ba, ba a tantance ba da wani, haka kawai za a masa ne. Wani kuma bai san komai ba, haka kawai za a iya kama shi. To wannan al'amari mu gaskiya na ci mana to a ƙwarya, kuma muna kira da shugabanninsu da suke Abuja da waɗanda suke da madafun iko, suke da fada a ji, yana da kyau a gyara aiki. Ba mu ji a kama mai laifi a masa hukunci kamar yadda doka ta tsara ba, amma ya zama ana masa hukunci a tabbatar da ainihin laifinsa ne ko kuma ba laifinsa ba. Har ga Allah akwai waɗanda muka san cewa ba sa daga cikin waɗanda ake tuhuma aka kama su ba tare da an san duk wani al'amarin da ya faru ba, su an neme su an rasa. Wasu a nan suke, wasu suna nesa, wasu kuma suna zaune a nan cikin garin Bali ne, wadda al'amarin ya zo ya ba wa jama'a mamaki. Mun rubuta report, mun tura, mun sake mun rubuta mun tura. To al'amarin da ya shafi tsaro yana da bukatan gyara gaskiya.
A Dr. Uba, kwanaki kamar kace min wasu ma daga ciki kamar an jefa su a rijiya ne ko?
Akwai waɗanda aka jefa su a rijiya. Wannan tabbacin haka nake gaya maka, ba wai labari na ji ba. Akwai tabbacin waɗanda aka jefa su a cikin rijiya.
Dr. Uba Muhammad Bali kenan, mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam na yankin Bali. Tun farko dai an ce an gayyaci Adamu Ayuba ta hannun hakimi kan wani batun gona. Lamarin da ya kai ga jami'an 'yan sanda sun riƙe Adamu. Kuma garin bin sawunsa aka riƙe mahaifinsa da abokansa Musa da Abbas. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura tare da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki da aka ambata a shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman abokin aikina Nazir Admail Hikaya, ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel. Masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, jami'ai a Pakistan a jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a kasar wanda ke lardin Sindh na kudancin kasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai hadari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargadin yiwuwar a samu karin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargadi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bulla shingen tafki na Manchar saboda ruwan da ke ta cika ya kurara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa a maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa.
To masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya taya ni da ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausar Murya Amurka, birnin Washington DC.